Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 2531 da kuma 49. Masarar ma jamhuriyar Nijar kuma za a yi kamun kai tsaye ta shashin gidajen radio amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Londoniya da tashar Mutafiya Africa akan mita 102.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana shin muna tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vihausa.com ko ku sashahausa.com. Masara assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin 3 ga watan Disamba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi bari mu fara da kanu labaran duniya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani dan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari.
Madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa ƙasar jamhuriyar Niger ta samu tallafin miliyoyin daloli daga bankin duniya.
Komin kudin jamhuriyar Niger akwai abun da suke sawa jamhuriyar Niger bata ta dauki sha'anin makaranta akan ta ita kadai.
A Najeriya kuwa za ku ji cewa rundunar sojan ƙasar ta tura dabban 'yan sanda zuwa Maiduguri.
Abdurrahman Yusuf, who is 45 years old as the gang leader and he was trained in Libya as a guerrilla fighter.
Bayan haka muna tafe da shirin ilimi amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani dan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a kasar Poland inda yake halartar taron kolin COP24 na Majalisar Dinkin Duniya game da canjin yanayi na birnin Katowice. Ni ne da gaske ina tabbatar maku abinda shugaba Buhari ya faɗa wa taron 'yan Najeriyar kenan. Ya ƙara da cewa kwanan nan zan cika shekaru 76 da haihuwa kuma zan ci gaba da samun ƙarfi. Shugaba Buhari ya ce mutane da yawa sun yi fatan ya mutu a lokacin da ba shi da lafiya. A cewar wata sanarwa da wani mai magana da yawunsa ya fidda. Har ma wasu sun je wajen mataimakina na akan ya nada su mataimakinsa. Wato idan ya zama shugaban ƙasa kenan saboda sun dauka na mutu. Wannan jita-jitar ta fara ne bayan shugaba ya kwashe lokaci mai tsawo a birnin London yana jinyar na ciwar da ba a bayyana ba a shekara 2017. Buhari ya ce waɗanda suka fara wannan jita-jitar a kansa jahilai ne kuma marasa addini. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa samun wannan wasiƙar ne ya yi yau Litini da safe. Ya kuma yi alƙawarin cewar Pakistan za ta yi iya ƙoƙarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Muhammad Faisal ya fitta sanarwa a hukumance daga baya yana ba da ƙarin bayani. Shugaban Amurka Donald Trump a wasiƙar da ya rubuta wa Firayim Minista Khan ya bayyana cewar babban burinsa a yankin shine cimma kawo ƙarshen yakin Afghanistan. A saboda haka yana neman taimakon Pakistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari. Amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki 90 da aka ba su da suka ƙunshi muhimman ranakun hutu a Amurka da China. Don haka akwai buƙatar a yi hanzari a cewar masana. China ta yi alƙawarin sayan abin da fadar White House ta kira kayan gona da makamashi da wasu kayayyakin masana'antu masu tarin yawa kusan a ce babu wata matsala. abinda zai fi zama da wahala shine wasu abubuwan da Amurka ta ce bangarorin biyu sun amince a kansu. Wannan ya hada da alƙawarin fara shawarwari ba tare da bata lokaci ba akan canje-canjen tsarin da sauransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Qatar ta ce za ta bar kungiyar kasashe masu fitar da mai da ake kira OPEC a takaice daga watan Janairu shekara 2019 domin mai da hankali akan fitar da iskar gas zuwa wasu kasashe. Da yake magana da manema labarai yau Litini a Doha, ministan harkokin makamashi na Qatar Sa'ad Sharida Al-Kabi ya bayyana wannan sanarwa mai ban mamaki yau Litinin. Yana mai cewa kasar da ta fi fidda iskar gas waje a fadin duniya tana shirin ta kara yawan iskar da take fitarwa daga 10 miliyan 77 na iskar gas zuwa 10 miliyan 110. Qatar kuma na so ta kara yawan man da take sarrafawa daga gangar mai miliyan 4.8 zuwa miliyan 6.5 a rana. Karamar kasar Larabawa mai arzikin makamashi na fuskantar takaddamar diplomasiya da kasar Saudiya da ta mamaye kungiyar kasashen ta OPEC, amma Al-Kabi ya ce matakin fita daga OPEC ba shi da nasaba da siyasa. Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani bangaren ginin majalisar dokokin kasar yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. Za a budewa masu fada aji da sauran jama'a ginin majalisar da ake kira Capital Rotunda da Turanci domin yi mashi karramawar ƙarshe ranar Laraba da safe. Za a kuma bar akwatin gawarsa a bude domin jama'a su yi mishi sallama. Tsohon shugaba ya rasu a jihar Texas, jiharsa na asali, ranar Juma'a da yamma. Yana da shekaru 94 da haihuwa bayan ya kwashe shekaru masu yawa yana fama da rashin lafiya. Bush da ya yi wa'adi daya akan mulki a fadar White House daga shekara 1989 zuwa 1993. Za a yi mishi taron makoki ranar Laraba a majami'ar ƙasa da ke birnin Washington, sannan abin ne shi ranar Alhamis a ɗakin ajiye littattafai da karatunsa da ke jihar Texas. Fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci taron.
Amina Buhari auna kenan. Labarin da ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu rahotannin kuma za mu soma ne daga nan Amurka, inda za ku cewa Bankin Duniya ya baiwa ƙasar Niger tallafin kuɗi dala miliyan 100 domin inganta ilimin al'ummar ƙasar. Yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu ga ministan ilimi Dr. Dauda Mamadu Marti, ya min ƙarin bayani a tattaunawar da na yi da shi.
Zuwan namu gayyatan Bankin Duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu su aza da mu na wajen dola miliyan 80 suke so cikin shekara uku din a sama bisa education a jamhuriyar Niger. Mun zo mun tattauna da su, mun shirya abinda muka gaya musu don su kara mana da kuɗin, har ya sama da 80 din yanzu har mu wuce miliyan 100 za su ba mu cikin shekara uku din mu sama cikin education na primary, secondary, har da university. Don mun so ne dama mu musu bayanin zaman da muke ciki, mu musu bayanin abin da sha'ani education yake a Niger, mu samu tattauna mu ƙara gaya musu abin da ya kwata, mu tattauna musu, shi ne har suka ji daɗi musu ƙara mana kuɗin.
To kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kuɗin mi za a yi da su?
Mun tattauna duk mun katanta musu wahalolin da muke da su. Ka san a yanzu a Niger cikin baitulmanin namu kashi 21 na kudin da muke da su sai mu sa cikin na education ne, amma tun karshe 21 din nan 80 duk biyan alwashin ma'aikata ne, 80 duk a cikin 100 din nan duk biyan alwashin motional local din mu ne. Shi ne yasa akwai waɗansu abu da mun ma iya ɗaukan a kanmu. Misali zan baka abu guda, kowace shekara a primary muna samun yara 600,000 suke shiga makaranta. 600,000 din nan kowane makaranta, kowane class in za a ɗauka mutum 40 ne, muna so misali class 15,000 mushina 15,000 wannan kuma in aka ɗauka Nijar ita ka da fita ya ɗaukar da. Shi ne ya sa mu tantamna da bakin duniya da waɗansu abokanmu na hulɗa mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki. Komin kuɗin jamhuriyar Nijar, akwai abun da suke sawa jamhuriyar Nijar ba ta yi ta ɗauki sha'anin makaranta a kanta ita kadai. Misali in ka ɗauki sha'anin tsaro. Diba a arewa da mu akwai Libya. A Libya kuwa ya san zaman Libya babu zaman tsaro da kirki. Babu ma gwamnati za mu ce. A yamma da mu akwai Mali. Akwai Burkina Faso na alƙaida da aka mi su kenan sun tattara mutane hankali. A nan gusum da mu akwai a Najeriya wajen bakin Chadi Boko Haram. Don in ka ɗauka sha'anin Nijar ɗin duk mahi yawan kuɗin da muke samu akan tsaro muke sa su. Shi ne ya sa ba mu da kuɗi da yawa da za mu samu bunƙasa sha'anin makaranta a jamhuriyar Nijar kakan da ya kamata. Shi ne ya sa mu kwatanta musu, shi ne ma ya sa suka gane ya kamata a tattauna a kawo ma makaranta Nijar taimakon da ya kamata.
Ministan ilimin ƙasar Nijar kenan Dr. Dauda Muhammadu Marti a lokacin ziyararsa ofishin murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta tura mataimakin babban sufetan ƙasar da ƙarin wasu zarattan 'yan sanda na musamman 1,000 zuwa jihar Zamfara. Ta kuma cafke wani ɗan yaƙin sunkurin ƙasar Libya a dajin na Zamfara. Ga rahoton da wakilin mu Hassan Mainaƙaina ya aiko mana.
The Inspector General of Police had deployed the DIG operation, who had already arrived in Zamfara State with 100 police special forces personnel.
Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Jima Moshot, ke bayyana cewar Sofeta General na 'yan sandan Najeriya ya tura mataimakinsa tare da ɗaruruwan 'yan sanda na musamman jihar Zamfara. Gabanin hakan ma tuni an tura rundunoni 7 na 'yan sanda da jiragen saman 'yan sanda a wani yunkurin kokarin raba jihar ta Zamfara daga matsalar 'yan bindiga daɗi. Mataimakin Sufeta Janar ɗin 'yan sandan zai jagoranci fafatawar kakkaɓe 'yan bindiga daga jihar Zamfara da ma makwabtanta, sannan zai sa ido tare da jagorantar kwamishinan 'yan sandan jihar da ma sauran 'yan sanda a jihar don maido da kwanciyar hankali mai ɗorewa a baki ɗayan jihar ta Zamfara. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ya kuma nuna wa 'yan jaridu wani sojan haya da ya yi yaƙi a ƙasar Libya da ke jagorantar wani ɓangare na 'yan bindiga daɗi a jihar ta Zamfara.
Abdurrahim Yusuf, who is 45 years old, is a gang leader and he was trained in Libya as a guerrilla fighter.
Abdulrauf Yusuf, wanda ɗan shekaru 45 ne, jagoran 'yan bindiga ne, ya sami horo a ƙasar Libya a matsayin mai yakin sunkuru, kuma ya taka rawa sosai a yakin basasar ƙasar ta Libya. Asalinsa ɗan Najeriya ne, da ya dawo kuma sai ya nufi Zamfara, inda ya ta cin karansa ba babbaka kafin 'yan sanda su kame shi daga bisani.
Yan
sandan sun ban dama na ɗan yi takaitaccen tattaunawa da wannan ɗan bindiga.
Abokina, me sunanka?
Abdurrauf.
Kai ɗan wani gari ne?
Ni da Kaduna ne.
Ke me kaje a Libya?
Libya lokacin taso ina yaro.
Eh,
na taso ina yaro.
Kaje Libya? Me kai a Libya?
Na yi soja a Libya.
Sojan me kai a Libya?
Gulla fighters.
Wa kaje kaje soja a Libya?
Lokacin na bi ƙasan ne.
Eh,
zan wuce zuwa Sudan.
Eh,
makaranta aka ne.
To me dawo kai Najeriya?
Gabe da ni Najeriya, bayan na samu kai na wannan Najeriya.
Da ka zo Najeriya kuma me kake na kaje a Najeriya? Da ka
dawo Najeriya na zauna na yi aure na samu yaya. Ina zauna.
To me kawo ka nan yanzu?
Abin da an kama da laifi ne na ne da babana.
Hassan Mainaƙaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Layuwa da mutuwa, lafiya da ciwo Allah kadai yake yadda ya so da su ga kowa.
A gaida Hassan Maina kenan, yanzu kuma sai mu kara leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu shugaban jam'iyyar CPR Inganci suka bada sanar dakatar da shugaban jam'iyyar Kasum Muktar daga mukaminsa saboda zargin sa da rashin iya jagoranci. Sai dai wasu magoya bayan sa sun ce ba za su amince ba. Sulaiman Muni Barma ya hada muna wannan cikakken rahoton.
Daruruwan magoya bayan jam'iyyar CPR Inganci da aka bayyana cewa sun fito daga yankuna bakwai daga cikin takwas da ake da su a nan Nijar ne suka halarci taron dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya, ministan wasanni motsa jiki Kasum Muktar, wanne suke zargi da aikata wasu abubuwan da suka saba wa ƙa'idodin jam'iyyar. Dan majalisar dokokin ƙasa Kabiru Ibrahim shi ne aka damƙawa ragamar jam'iyyar ta CPR domin riƙon ƙwarya.
A tarihin Nijar ana iya cewa shi ta kaɗai ce jam'iyyar da cikin shekara huɗu ba a taɓa zawo aka yi zaɓe ba aka sa mutane mambobi na biro, sai a naɗawan gayau gobe an shi wajen renewan ya ce ba a yi daidai ba a hidda shi a sa wani. Ita jam'iyyar ta koma kama alamu an maida ta abu na kasuwanci, to kaga abin da al'umma suka taru suka yi in aka maida shi haka nan abin ya zamanto yaudara, ya zamanto lalata tahiya kuma da gurɓata ma sai asai. Ya yi wani babban lahi na canza alamar party. Dokokin da aka kawo jam'iyyar da su cewa suka yi babu wani mahaluki ko wata kungiya mai iya canza wannan abin ba, a ce sai an je kwasai national ko kongare ba, su ko ba a je ko guda ba.
Magoya bayan Kasum Muktar a nasu bangare na cewa masu wannan ikirari mutane ne da tun dadewa uwar jam'iyyar ta kore su daga sahun ƴaƴanta, kamar yadda za a ji daga bakin Ibrahim Salisu, mataimakin shugaban jam'iyyar CPR.
A wajen mai CPR Inganci babu wata baraka, duk da kace militan mu kuma a wajen mu babu wani militan. Tunda wannan mutanen da ka gani mu ba mu dauka su kawa ƴan siyasa ko kuma ƴan CPR Inganci, mutane wanda mu korari ne a gare mu, jam'iyyar yanzu ba ta san su ba, kenan mu wajen mu ba mu ce musu baraka ko mu ce musu ƴan Inganci sun yi wani taro jiya. Doka ce ta dora CPR Inganci a cikin ƙasa.
Tuni dan majalisa Kabiru Ibrahim da nasu makarraban suka fara hangen abubuwan da suke shirin zartarwa a mataki na gaba.
Za mu takardu mu aika ma ministan cikin gida, mu aika ma kungiyar MRN cewa wannan bai wakiltar mu bai cikin tsarin da wanda za a magana da sunan jam'iyya, kuma za mu takarda wanda za mu aika ma kowace jiha cewa ta sa biro cikin lokaci kankani wanda nan da wata biyu insha Allah zuwa uku za mu je agaris kongare, wanda daga can za mu tseda takardun party cikakki ingantacci, za mu tseda jami'an party su ma cikakki ingantacci.
Ya Allah kamu lokaci kowa sa ai jam'iyyar CPR Inganci ta wacce ci, inda doka take party ba kulli-kulli ne ake so kasuwa ba ko sabar wanda kun bai iyawa Allah raka taki gona.
Jam'iyyar CPR Inganci wacce aka kafa a shekarar 2014 na daga cikin jam'iyyun da suka fafata a zaɓuɓɓukan 2016, inda shugabanta Kasum Muktar ya kara da sauran 'yan takara a zaben shugaban ƙasa, yayin da sakamakon zaben 'yan majalisa ya ba jam'iyyar damar lashe kujerun wakilci uku a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji irin halin da ilimin makarantun sakandare ya shiga a jamhuriyar Nijar, inda iyaye da malamai ke kokawa da wasu tsare-tsare da suka kamata a ce gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu, amma nauyin baki ɗaya ya rataya a kansu idan har suna son ‘ya’yansu su samu nagartaccen ilimi. Wannan wata matsala ce da ƙasashe da suka ci gaba a duniya suka daɗe da mantawa da irin wannan matsalar, domin kuwa gwamnatoci na ɗaukar nauyin da ya rataya a kanta ba tare da jiran al'umma sun gabatar da duka nauyin ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma, ya shirya mana rahoto na musamman.
Rashin wadatattun ɗakunan karatu da ƙarancin bancina a makarantun gwamnatin jamhuriyar Nijar na kan gaban matsalolin da suka fi so su ran ƙungiyar ɗaliban secondary sexual lycée college, wacce ita ce alama ce ta riƙon sakainar kashin da hukumomi ke yi wa sha'anin ilimi a wannan ƙasa. Adibis Aliyo shine sakataren wannan kungiya a reshen ta na Yamai.
Muna da lokololi da yawa da problem kin su klasoci ne, sai da yanzu kuna gani wadansu su zo da sahi kuma wadansu su zo da mareke. Wallahi wannan kishin ya kamata a samu musu solution tun da wuri, suke ba mu iya ganewa cikin capital a ce har yanzu akwai lokololi da ni kamar ruhuna ne. Ya kamata gwamnati ya sasu ya saye ya kula da lokol, ba a ce a jihar kasa in lokol ba ta yi ba. Kenan in dai gwamnati yana jin kishin kasan nan nashi, yana jin kishin karatun nashi, ya kamata ya tasu ya saye ya kama lokol public ya tashi.
Ministan ilimi a matakin secondary Sanusi Alhaji Samro wanne ya gaskanta halin da ake ciki a wannan fanni, ya tabbatar da cewa gwamnati na tsaye tsayin daka domin samo hanyoyin warware waɗannan matsaloli.
Klasoci abinda muke da wanda muke cewa plus and pilot kenan, wanda ba a gina su ba da siminti, abinda muke da kama wanda muke ce ma bezuwan kinmu bukatunmu class 6,200. Yau shekara biyu mu a cikin bijikinmu ba mu samu ba muka gina klasosi, amma muna da wasu masu hannu da shuni da suke kama mu a yi kamar klas 300-400 a shekara. To bisa 6,000 kun gani, kuma kowace shekara abun kuma karuwa yake yi. Kenan abu ne yayi yawa, yayi karhin gwamnati, amma gwamnati tana yin bakin kokarinta. Kuma yadda kuka sani ne, yanzu abubuwa da yawa sun koma wajen tsaron ƙasa. To wanda ko yake zancen tsaro lalle shi ne zai ba ƙarhi farafuwar a class in aka ce sai an yi zabi. To wannan matsalar ce wajen fannin klasosi.
Yayin da ake gab da cike watanni uku na farko a shekarar karatu ta 2018-2019, dubban ɗaliban secondary ne yake zaune a gida a sanadiyar rashin malamai. Yayin da a wasu makarantun har yanzu ba a soma karantar wasu daga cikin darussan da ya kamata a koyar da ɗalibai ba.
Saboda matsalolin nan ba mu iya makwana, tunda mun sani yau muna da abokai a makaranta na CGM Sankiyam da ba su fara karatu. Ko da sun ka fara karatu, akwai matiyar da ba su fara gani ba, ba su fara har yanzu.
Me yasa ba su fara karatu?
To akwai problem na table bank, akwai problem na ansanya. Muna roko Allah a kama mu ya kama musu da su kai ansanyan killa kololi duka.
To koya hukumomi ke kallon wannan korafi na kungiyar ɗalibai? Har ila yau ga minista Sanusi Alhaji Samro.
Da muka yi situation wajen mushina 700 muke da bukatunsu da a cikin kowace maciyar iri-iri. To shi ma gwamnati yanzu bata da mawaya na ta yi rekriti ha wajen 700. Shekara wadda ta wuce an ba mu appelé de service civique 300, amma bisa 300 nan 300 kawai suka yarda suka tai suka yi aiki. Sauran duka sai su ci a su in ba Niamey ba ko wata jaha shafle da region ba sa tai, batun da yawancin su yara ne wanda so suke amintan suna koyawa, kuma su ma suna zuwa jami'a suna dauka koko suna karatu su da kansu koko suna bada karatu a cikin prive saboda su yi wannan abun. To wannan abun shi ma ya kawo lalle muna da wannan matsala, tunda akwai lakololi wanda zaka tarra sai eje guda a tarda mushe biyu mushe uku koko ka tarra cikin wata maciyar ma babu mushe ko guda.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin kuma ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata duk mu zan miƙewa
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 10:24, wato karfe 4:24 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, "Hakika yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu buƙata ta musamman. Wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da waɗannan mutane ke fuskantar ƙalubale da dama a rayuwarsu, musamman ma ƙyamar da ake nuna musu. To ya kamata dai a daina, domin babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi." Ga kuma wasiƙar ɗalibi a sashen noma da kiwo Jami'ar Maiduguri, Baba Gana Alhaji Nukiya tare da Grema Grass, inda suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku gaya wa gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta yi dukkan wani mai yiwuwa ta zauna teburin sulhu da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU su janye wannan yajin aiki da suke yi. Saboda wallahi mu ɗaliban jami'o'i, wannan yajin yana mayar mana hannun agogo baya. Mun gode VOA Hausa." Sai kuma sako daga Haruna Boda, jihar Jigawan Najeriya, inda ya ce, "Nasarar kashe 'yan bindiga har su 104 da 'yan sandan Najeriya suka yi a jihar Zamfara wata babban nasara ce ga al'ummar jihar da kuma ƙasar baki ɗaya. Muna fatan Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaron musa'a domin kawo ƙarshen waɗannan miyagun mutane da suka hana mutanen jihar Zamfara kwanciyar hankali. Amin." Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda, Zamfara, inda ya ce, "Zanga-zangar da aka gudana a birnin Paris na ƙasar Faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da ƙarin farashin kuɗin man fetur, wannan wani babban ƙalubale ne ga shugaban Emmanuel Macron, domin hakan zai iya zama sanadin zubewar farin jinin da shugaban yake da shi ga al'ummar ƙasarsa. Don haka akwai buƙatar shugaban ya yi taka tsantsan wajen ɗaukar mataki a kan masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda suka cafke."
Yanzu kuma sai labaranmu na ƙarshe a taƙaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya ƙaryata jita-jitar da ake yaɗawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland, inda yake halartar taron ƙolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa ya samu wannan wasiƙar ne a yau Litinin da safe. Ya kuma yi alƙawari cewa Pakistan za ta yi iya ƙoƙarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. Amurka da China sun amince da jingine batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari, amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki 90 da aka ba su da suka kunshi muhimman ranakun hutu a Amurka da China. Don haka akwai batun a yi hanzari, a cewar masanar.
Da taƙaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na da ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samo ne Buhari na bogi da kuma martanin da shi Buhari ya mayar? Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injiniyan namu Dan, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro, ke cewa mu ne lafiya.